doktor Abdullahi gadan daya yana nan a gaban mu yanzu zai gabata mana wasu darussa ko wasu bayanai da zasu amfane mu wanda bazan so in shiga cikin wannan bayanin nashi ba a takaice shi dai zai bayyana mana abin da yake da akwai game da wannan wanda ga wadanda ba san waye shi doktor ba yayi degree sa a tafsiri yazo yayi masters a hadisi sannan yazo ya karanta comparative religion a PhD din sa saboda haka babu wani fagen da shi baya cikin ta a qur'ani shine a tafsiri shine a hadisi shine sannan kuma hatta da sanin addinan da ba na musulunci ba shine saboda haka idan nace zan yi wata dogon bayani akan malam ina ganin watakila zamu dauki dukkan lokacin da bamu gama abin da yake yi na gugulmaya ga sunna da kokarin ba da kariya ga sunna ba ban sai dauki lokacin ku saboda haka zan mika masa abin magana ya gabatar mana da abin da yazo wani da shi ubangiji Allah ya saka malam da alheri malam akramakallahu faltatafaddal mashkuran
idan an fara za su zai in an fara za su shiru in an fara insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا
قول وانا ناس شنجا مانا وانا ابو الناس اي سنة زونا اورن سنة جي يمسو ما قنا
دانا هي ما كان اسكي تبايا اسكي سلوتو Mun haƙuri ku da su dan mun ci karatu gaba da yanku. Ba bai dace ba ana kada da ayar Qur'ani da hadisi manzo Allah da su da alƙo. Wanda ya zo ci ba zai samu daman ci ba kowace ta samu wani ta zanna da Allah da ku yi ta sun sabi da mun ci karatu ko. Allah ya bada muwafaqa.
سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iyayena mata ina farin cikin kasancewa da mu a wannan gagarumin taro a wannan ɗakin taro a wannan gari mai albarka garin Maiduguri a jihar Borno dan ce ƴan uwan mu murna da fatan alkhairi dangane da walima ta aure da Allah ya musu dace da shi duka wanda yazo wannan guri muna fatan Allah ya bari shi gidansa lafiya kuma Allah ya bawa ango da amarya lafiya da zaman lafiya Allah ya ƙara wa iyayensu lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali kamar yadda aka san dabi'a ta walima, idan an ce walima to wani taro ne na farin ciki da taya murna da nuna godiya. Shi yasa duk kowa daga cikin ku anan tana cikin walwala da jin dadi da sakin fuska, shi yasa kuka kasa yin shiru ma. So wannan rana, rana ce ta alhamdulillah, ta gode wa Allah, rana ce ta nuna farin ciki, amma a bisa tsarin da Allah ya yarda da shi. Ku yi mana uzuri a dan zaman da zamu yi, zamu shagaltu da kiran Allah, jan ayoyi na Alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, su kuma suna buƙatar nutsuwa da shiru. Idan mun gama zamu ba ku guri saboda za a ci abinci, za kuma ku yi abubuwan ku na nishadi da kaunar juna da bai saba shari'a ba insha Allah. Sakona a tattare da ku iyayena mata shine kamar haka. Abu na farko, wace ce mata ta kwarai? A bar buga misali, ina fatan wannan amarya ta hau kan wannan misalai da zan yi ta bugawa na wannan matar kirki, matar kwarai wacce take a bar buga misali. Topic dina shine az-zauja al-misaliya, mata wacce take abun buga misali, abun koyi da ita. Kowace daya a cikin ku ya kamata ta sifanti da waɗannan sifofi na kwarai waɗanda za a yi koyi da ita. Abu na farko shine ita al-mar'a ko az-zauja al-misaliya, ita ce matar da duk wani ɗan namiji yake burin Allah ya bashi ita, kuma ita ce matar da duk uwa ta kwarai tana kokarin ta samar da irin wannan yadan wacce za a sota, za a kaunace ta, za a yi rububinta, za a yi burin a same ta a rayuwa. Ko dai ke matar ki zama haka, ko kuma inda kika haifa ta zama irin wannan yadan, wanda da wannan ne rayuwar aure za ta yi daɗi, hankali zai kwanta, za a samu cikakken nutsuwa, har ma a samu ƴaƴa da zuri'a wacce take ta kwarai. Ita ce wannan mata da take cike da tausayi da jin ƙai ga mijinta. Dole ne mace ta zama mai tausayi, mai jin ƙai ga mijinta da ya kawo ta gidan aure. A cikin bayanai na da misalai na, zan kawo mana misalai da yawa wanda za mu iya gane wacce ce macen da take ta san me take yi, kuma tana da tausayi ga mijinta, abokin zamanta. Idan ta a cike yake dam da ganin girman mijinta, da ka ganta ka ga nutsuwa da kwanciyar hankali saboda zaman auren ya kyautata, zuciyarta tana cike da aminci da natsuwa da yarda da wannan ni'ima da Allah ya mata na aure, da haka za ta yi iya ƙoƙarinta ta shimfiɗa rayuwa ingantacciya ga mai gidanta da ƴaƴansa da iyayensa da ƴan uwansa da ƙawayenta da abokanan mijinta da surukanta. Duk matar da bata da wannan sifa a cikin sha'aninta, to ko da an ganta ta samu duk abin da ake so a ido, to wallahi ba a da kwanciyar hankali da nutsuwa a tattare da ita. Abu na farko shine dole ne duk wata mace ta ji tsoron Allah a cikin sha'anin zamantakewarta na aure. Alal mar'a an ta khafa Allah, ya ke uwa mace, ya ke amarya, yake uwar gida, yake budurwa wacce baki aure ba, yake bazawara, shari'a tana binki bashin ki ji tsoron Allah dan rayuwa ta aure, rayuwa da miji, zama da shi baya yiwa sai da tsoron Allah. Mai tsoron Allah shine wanda yake tunanin mutuwa, mai tsoron Allah shine wanda yake tunanin kabari, mai tsoron Allah shine yake tunanin tsayawa gaban Allah. A tambaye shi akan duk motsin da yayi, da wanda aka gani a fili, da wanda yake a boye. Ki zama mai bibiyar Ubangiji a cikin jami'is suluk wal af'al, dukkan ayyuka da dukkan shigenki da fice. Me yasa na fara budewa da cewa mace ta ji tsoron Allah? Namiji yana son mace mai tsoron Allah saboda zaman aure da amana baya yiwa sai in mace tana jin tsoron Allah. Sau da yawa yau mutum ya zo ya auri mace, ku yi haƙuri. Mutum yakan zo ya auri mace amma ya zama ba shi kaɗai bane mijinta, saboda ba ta tsoron Allah, tana da alaƙa da wasu mazajen ba mijinta na sunna ba. Da haka yaya mutum zai kuskure je ya ɗauko matar da ba ta tuna Allah? Yaya zaki kuskura ki tarbiyantar da ƴar da ba ta iya tuna Allah a irin wannan zamani da al'amura suka lalace ta waya kadai? Ba abinda mace ba za ta yi ba in ta ga dama. Wata mata tana cewa mijinta yana mata wani abu, take ce da shi, kai ni fa Allah nake jin tsoro ba wani ba, idan da ba dan ina jin tsoron Allah ba, ba abinda ba zan yi ba, ko ma za ka taba sani ba. Me yasa nace da ku ku ji tsoron Allah a cikin mu'amalolinku? Yau ana kawo mana kukan da yawa, mazaje sukan zo su tarbiyanci ƴaƴan da ba nasu ba a cikin gidajensu. Akwai wulakancin da ya wuce mace ta je ta ɗauko ɗan wani a cikin cikinta ta sa mijinta ya ci gaba da wahala akan ɗan wani ba nashi ba? Alaƙat kharijiyya, alaƙoƙi na waje na haram, alaƙoƙi wanda ana yin su a ɓoye an rufe abubuwa. Da haka wajibi ne ya ku iyayena mata, mu tunatar da ku Allah a cikin zamantakewarku, mu tunatar da ku kiyama a cikin zamantakewarku. Ku yi haƙuri, bari in ba ku kissa wani labarin da zai ba ku tsoro. Wani mai gida wata rana yana da ƴaƴansa wajen guda 5-6, duka yaran gaba ɗaya kowa yana masa da'a, yana masa ladabi, yana girmama shi, yana bin umarninsa. Sai aka samu wani ɗa guda ɗaya yana da taurin kai, baya bin abin da ubansa yake gaya masa. Kayi ba zan yi ba, ka daina ba zan daina ba. Wata rana ya ba da umarni ya ce a yi kaza, yaron nan ya fito ƙarara ya ce ba zai yi ba. Mai gidan nan sai ya ce wallahi tallahi wannan ba ɗana ba ne, a cikin ƴaƴansa guda 7 ko 8. Aka ce subhanallah, alhaji me ya faru haka? Me na tashi hankali, wannan wace irin magana ne? Mata ta fashe da kuka. Ya ce wallahi ba ɗana ba ne, don kuwa ɗana ba yadda za a yi ya zama kullum yana saba min, ba bin umarnina. Ya ce a je a nemi ubansa. Matan nan ta sha kuka ta gama, sai ta ce abinda ka faɗa gaskiya ne, amma ina nema ka rufa mu asiri. Abinda ya faru wannan yaron, shekara kaza lokaci kaza kana yawan tafiye-tafiye baka zama, akwai makocinka abokinka wani yayi ta zuwa muna keɓanta da shi, kuma a lokacin ne aka samu cikin wannan yaro, amma ni a tunanina ba za ka taɓa sani ba, ba za kuma ka taɓa ganewa ba, saboda yaro ne ya faɗo a cikin tsakiyar ƴaƴa. Sai ce ai na faɗa, ai ba yanda za a yi ɗanka, ka bashi umarni ka ce kaza ka ce kaza ya fito ya yake ka. Ya ce to yaron nan ya harhaɗa kayansa ya tafi gidan ubansa. Aka sha kuka, aka sha ihu, aka yi duk abin da za a yi. Uban nan ya ce wallahi tallahi ba zan riƙe ɗan wani ba. ke kuma ki je ki isa ki fara ki tuba zuwa ga Allah. Wannan misali ne dai na cin amanar aure da mata a wannan zamani suke na buga muku misali nace ku ji tsoron Allah ya ku iyaye na mata. Aure ba wasa bane. Aure ba mafarki bane. Aure ibada ne. Aure kulawa ne. Aure amana ne. Bai halatta ki kulla alaka da wani miji wanda ba mijinki ba. Bai halatta wani yazo ya kebanta da ke ba mijinki ba. Bai halatta wani yazo ya amfana da gangan jikinki ba mijinki ba. An ci amana kuma wallahi duk maciyin amana bai gamawa da duniya lafiya. Da haka akwai buƙatar ku aurar da ƴaƴanku ga masu riƙon amana da mazan da mata. Yanzu wannan misali ne na mace. To wallahi a cikin mazan ma akwai su maciya amanar auren barkate. Mutum ya zo a aura masa yarinya ya zo ashe kawai kwabaci sunan matarsa ne amma yana da wasu matan a waje, yana da wasu ƴaƴan wanda ba na sunna ba a waje, wanda yau abinda mata suke kuka kenan, shin mijina ni kadai ce matarsa? Shin na yarda da mai gidana ba shi da wasu matan a waje ba ni ba? Mata suna ƙara da rayuwarsu ta yi kwalliya, ta yi ado, ta gyara jikinta, ta ci mai kyau, ta sha mai kyau, ta gyara kaza, ta yi duk abin da za ta yi, wai don ta ja hankalin mai gidanta kada ya waiwaici wasu. Amma mazan wannan zamanin sai wanda Allah ya kare shi kullum. Akwai wanda ta sani, ya sani ba ita kadai ba ce matarsa. Abinda nake nufi yana da matan banza a waje. Da haka ina kira ga maza, ku ji tsoron Allah, ku rike amanar aure, ku kula da matanku, ku daina zuwa kuna lalata ƴaƴan mutane a waje. Duk wanda ya lalata ƴar wani a waje, wallahi sai Allah ya lalata ƴarsa. Wani mutum matarsa tana masa fada tana cewa ka rike amanar aure, ka hana ni na fita, shari'a ta hana ni in je ko ina, ina da duk abin da namiji zai iya nema na, amma na hakura ni ne kadai matarka, kai ne kadai mijina, amma kana cusa mun bagin ciki, baka mai da ni mata ba, baka mai da ni kowa ba, ka ji tsoron Allah ka kare mun mutunci na da kimata. Amma ina wanda ya nisa baya jin kira, yana tsince-tsince, yana tsince-tsince, yana tsince-tsince, yana bi. Sai gashi wata rana an samu ƴarsa daga cikin ƴaƴansa mata ta zo tana ta amai, tana ta tofe-tofe, tana kaza. Sai uwar gida sai ta ce, Alhaji, yarinyan nan fa alamu yana nuna ciki ne da ita. Ya ce, wace irin magana ce wannan? Ta ce, wallahi ciki ne, ai ni mace ce, na san alamar mace mai ciki. Duk inda mace take in ta ga ƴar uwarta mai ciki ne, ko ba ta yi magana ba tana iya ganewa. Ta ce, a je a gwada ta. Aka ɗauki yarinya aka je aka yi test aka gwada, sai gashi abu is affected positive. A ina kika samu ciki? Sai ta ce wa mijinta, irin yawon da kake lalata ƴaƴan wasu shine kai ma yau Allah ya jarrabe ka aka lalata maka naka ƴaƴa. Ba duka, ba zagi, ba cin mutunci. A ji a zuba da cikin yarinya kawai a mata aure. Ku duba yadda Allah yake wa mutane sakayya a cikin gidajensu ba su mutu ba. To shine aka ce man zana zuniya bihi walau bi khifari darihi. Duk wanda ya je zina da wani, ko ya zina da wata, ko ta je ta mika mutuncinta ga wani namiji da ba mijinta ba, to ta sani ta yanki tikitin ta jawo wa ƴaƴanta bala'i ne da masifa. Ku rike wannan a matsayin nasihata ta farko a gare ku. Shi yasa nace mata ku ji tsoron Allah, ku rike amanar aure. Su ma maza in na hadu da su a wa'azi zan gaya musu su ji tsoron Allah, su rike amanar aure. Na san kuna da matsaloli, kuna kukan mazan ku ba sa muku abin da ya kamata. Wata mace tana cewa, malam kuna ta wa'azi, kun ce a kula da maza, kun ce a kula da aure, kun ce a yi kaza. Amma mace za ta zo ta ƙare kwalliyarta, ta kare adanta ta shafa turare mai tsada ta yi kwalliya ta gyara jikinta wallahi tallahi hajjia in mai gina yanzu ko kallata ba zai ba ya kalle ta ya gani ya ce yayi bakin yi kyau wallahi zai ba to dan Allah ki gaya min idan mijin ta bai yabi kwalliyarta da adanta ba ina za ta je ta nuna to mazajen mu yau muna fama da wannan ciwon yafi kallon waya yau kullun idan sun zo wayoyin su sune matan su mijinki zai iya awa uku ala hudu yana kallon mata 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 wasu matan ma kin fi su kyau kin fi su kwalliyar kin fi su adam kin fi su kaza amma saboda shedanci shedan ya nuna masa kyawun da sha'awar waɗannan mata na waya ko wanda ake turo masa sai ya fi mai da hankali a kansu ba ku ba duk gidan da ya zama akwai cin amana na aure to ba yadda za a zauna lafiya za a cutar da juna ne a wulakantar da juna wannan shawara ta farko kenan abu na biyu azauja almisaliya matar kware abun buga misali ita ce wato matar da tana girmama addininta tana girmama aqidanta tana girmama tarbiyyar da iyayenta suka kawo ta gidan mijinta da shi abin da nake nufi da respect na addini respect na aqida respect na tarbiyya wannan sune three components da mace take zaman cewa cikakkiyar mace mai kima da daraja a idan mijinta kuma a wajen Allah da addini da aqida da kulawa da tarbiyya da iyaye suka yi mukan iya gane wance ta dace tana da tarbiyya tana da iyayen kwarai irin mu'amalar da take yi wa mai gidanta ku kuma iyaye na mata ina tausaya muku tsiraikin ku yana bayyana a gidajen auren ƴaƴanku duk matar da ta kula da ƴarta ta mata tarbiyya to ba za ta kunyata a wajen surukinta ba amma yau ku yi hakuri a matsayin ku na iyaye na kun fi mai da hankali akan kulawa da gangan jikin ƴaƴanku da kashe musu kuɗi mazhar wanda yake ya fito fili kun fi mai da hankali akan wannan sama da kulawa da tarbiyyar su da kunyar su da kamewar su da mutuncin su na'am an musu duk abin da za a musu na duniya amma an dauki mace an kai ta gaban mijinta bata zama cikakkiyar mace wanda za a so ta ba kamar yaya da yawa yau ƴaƴanku kuna daukan su ku kai su gidan aure wallahi ko abinci ba su iya ba I'm very sorry to say abinci ku yi hakuri yau ta gida da gida za mu yi mu gaya wa kanmu gaskiya da iyayenmu da kakanni ba haushe ko ba fulata ne ko kanuri kafin yarinya budurwa ta je gidan mijinta duk wani dangin abinci nau'in abinci kala-kala da za a dauki hankalin miji da shi an koya mata ta iya amma yanzu kun basu da WhatsApp da Facebook da Twitter da Tugo da wata tsiya abin da suka iya kenan yara malam ga su masha Allah ka ga yarinya iya gani komai Allah ya mata na zahiri amma abincin da za ta iya daukan hankalin mai gida da shi bata iya ba in gaya muku wani abu wallahi tallahi akwai mazan da suna rike mata a gidansu ba dan komai ba saboda tsabar iyalanci yanzu ba magana yar aiki nake miki ba yar aiki ma ana bata umarni hada kaza yi kaza yau abu kaza nake so nayi kwararriyar mace abin rikewa a zauna da ita ba za a manta da ita ba ita ce wannan matar da ta kware a kitchen ta zama president a kitchen dinta wani yayi sabon aure ya debo abokanai an cika gida ya kawo kayan alatu da kayan jin dadi wa matarsa ayi masa abinci ai an ji kunya a ranar yini tai a kitchen din nan tana zurga zurga ashe iyayenta ba su koya mata ba wallahi hanji ya soye nama mace iya ba kin san me tai da ta wanke chicken da ta wanke nama tana wanke nama me tai sai ta dauka ta sashi a cikin mai kawai wai a haka za ta soya shi kai ta gaure ya shi kai ta gaure yawa har sai da ya ja tace to ya fara nuna kenan da yayi jajawar sai da ya fara baki baki ta fudda shi ta zuba kwano da ta kai babu wani mutum guda ɗaya da ya ci cin wannan nama ashe iyayenta ba su koya mata ba shi nama ba a masa direct entry dole sai an yi remedial sai an shiga an dan tafasa an sa masa albasa an sa spices an sa kayan kashi da kayan dadi sannan daga baya zuwa soya shi amma laifin ta ne ba laifin ta bane wallahi tallahi akwai yaran da daidai indomie ba su iya dafawa ba dan ko uwarta bata taba kai ta kitchen ba ku yi hakuri na gaya muku mu gaya wa juna mu gaskiya ba gata bane ki tirke yarinya budurwa a gabanki wai gata baki koya mata kitchen ba ba gata bane dan ko za ta wulakanta a idan mijinta kuma abu na gaba shine akwai mijin da shi fa be sha'awar abincin wata mata ta aiki shi so yake ta mu test abincin matarsa hannunta ko da kuma ta shugaban kasa ne ko matar waye akwai mazajen da su ba su yadda wani ya musu abinci ba sai matarsu musamman for security purpose a yanzu mutum zai zo ya bari wani yana dafa mai abinci wataƙila a yi mai wani abin da ba daidai ba to me yasa mata ba ku mai da hankali ku inganta rayuwar aurenku da iya abinci dan haka matar kware tana kula da wannan janibi da imanin ta da tarbiyyar da iyayenta suka yi mata daidai da abincin da za ta raba ko abincin da za ta dafa daga cikin kurakurai da iyaye suke yi shine hatta yanayin magana ana bari yara ba a koya musu magana wallahi sai an koya musu wallahi yanda kika koya wa yarki rarrafe yanda kika koya wa yarki tafiya yanda kika koya wa yarki kaza haka zaki koya mata yaya ake magana da miji kuma ba ku makara ba yaran wannan zamani suna da wahalar sha'ani shi yasa auren wannan zamani baya dadewa a yanzu nan a gaba na ina hango da yawa daga cikin ku akwai wanda sun haife ni anan tana da aure ya fi shekara 50 ban taba yin yaji ba yanzu akwai auren da zaki daura shi a yau ko a daura shi a yau ku yi zamani da shekara 50 ba a yi fada ba zamani ya canja me ya faru kun saki tarbiya ne Ummu Hakim ɗaya ne daga cikin manya-manyan mata magabata tana da ƴar ta budurwa da ta aurar da ita sai ta kawo ta ɗaki kafin a kai ta gidan miji ta sa ta yi wanka ta gyara jikinta ta ce to ga wasiyoyi na da zan miki in kin tafi gidan miji kada a kunyata ni kada a kunyata babanki ki kula da abubuwa kamar haka na farko ki tabbatar kin san me mijin ki yake so me baya so matar da ta kware ita ce wanda ta karanta mijinta daka da waje ba wani bane na san shi yana san kaza baya san kaza to sai auren ku ya dade amma matsalar ku ba ku fahimci mazajen ba su ma ba su fahimce ku ba yanzu a nan da zan tattashi wasu a cikin ku mai aure shekara ɗaya shekara biyu in tambaye ta wani abu related to mijinta wannan ba ta sani ba misali a cikin ku mace nawa ne ta san lambar takalmin kafar mijinta ba ku sani ba saboda kuna ganin ba alaka kuma zai iya yiwa ki shiga shago ki ga wani takalmi ya burge ki sai wa mijinki daidai da kafar takalmin mijin ku ba ku sani ba yanzu idan nace a cikin ku wace ce za ta iya faɗan wanne ne favorite color na mai gidanta kalan da mai gidanki ya fi so a duniya ba ki sani ba yanzu dan Allah mace ba a da buƙatar ta gane mai mijinta ya fi so ya gani in na san kalan da mai gidana ya fi so to zan sa pentim ɗakina da falo na irin wannan favorite color na mai gidana shi za a yi min labule na shi za a yi min idan zan yi masa kwalliya dole sai na haɗa da wannan favorite color da mai gidana yake so yanzu idan na tambaye ku da yawa daga cikin matan wannan zamani ba su san best abincin da mai gidansu yake so ba ba su sani ba bugawa kawai take ta waye gari ta ce gashi ta dafa mai in ya ga dama ya ci in ya ga dama kar ya ci amma iyayenmu da kakanni a da ba su da WhatsApp ba su da Facebook ba su da babbar waya ba su da kaza wallahi sun san irin nau'in abincin da mai gidansu yake so amma ku ba ku sani ba ba ki sani ba yanzu kin san tsawon rigar mai gidanki nan ba nawa yake sawa 55 ne 56 ne 50 da kaza ne wai dan nuna muku ita alakar aure dole a samu full intimacy cikakkiyar haduwa da kusanci na gama karanta kana sanka baka da wata suka da zaka iya yi min ni ka soke ni baka da shi to amma ya late wata mijin sai yana son kaza in yazo a breakfast ga abin da yake so amma ba ta sani ba wani miji yana son abincin kaza a jina din sa amma matar sa ba ta sani ba wani miji yana fifita abincin kaza a lunch din sa amma ba ta sani ba akwai abubuwa waɗanda na rayuwa ne yau da gobe ya kamata ku san su amma kuna sakaci akan su shawara ta ga iyaye na mata duke zauna a gaba na dan Allah ku yi kokari ku san me mazajen ku suke so ku zauna lafiya da su ku san me ba sa so Ummu Hakim Umama bintul Haris tace wa yarta karki yadda mai gidanki ya taba jin wari a jikinki yake amarya karki yadda ki bari mai gidanki ya ji wari kamar yaya duk inda mace ta kai mace cikakkiya tana mai kulawa da kanta zan zo ne bayani akan tsafta a gida muhimmanci da tasirin tsafta wajen mallake miji da rike miji tace da ita kar mijinki ya zo wata rana ya saka hancinsa a wani bangare na jikinki ya ji wari kenan me ki kula da gyara jikinki kada ki bari mijinki ya dandani wani abu mara dadi a jikinki koda ta kai ga zai sa harshensa a wani bangare na jikinki to kada ya ji wani smelling ko ya ji wani dandano taste bad tace ki gane yaushe mijinki yake bacci yaushe mijinki yake tashi dan Allah a cikin ku idan aka jera 100 a cikin ku mace kwaya nawa ne za ta iya gane exact lokacin da mijinta in ya kai wannan awa to lokacin baccin sa ne tace karki yadda ki dame shi da hira in lokacin baccin sa yayi karki damu mai gidanki da surutu a lokacin da yake kwanci yake hutawa karki tashi mijinki a lokacin tashin sa bai yi ba amma yau da yawa daga cikin ku mutun zai zo yana gida yana kwanci yana hutawa ya je office ya gaji ya je kasuwa ya gaji yana kwanci kowace sallama akai sai kin zo kin kwanka sama kin tashi shi ana fa sallama bai da hutu a gidanki da yawa maza suna kuka da kucewa ba sa samun nutsuwa ba sa samun hutu a gidanku saboda kes din yaro karami ko wani kes da bai kai ya kawo wani zai zo yana neman sa wata kila ma ko dan maula ne ko rabo zaki gashi shi a bacci ba ki damu ba da yawa sun fi so su je office su kwanta da yawa sun fi so su je falon abokanan su kwanta saboda ba su da kwaba ba su da wani kariya ba su da wani tsaro a cikin gidajen matan su ki kokari ki gyara wannan Ummu Hakim ta gaya wa yarta tace ki tambayi mai gidanki dawa yake so ki mu'amala dawa baya so ki mu'amala da ka yarinya tana zuwa gida mai gidan ta yazo a ranar angwanci bayan sun yi sallah sun yi raka'a biyu sun yi addu'a ya daga hannu zai dora hannu a kanta zai mata addu'a sai ta ce ya kai mai gida na yi hakuri babu wata alakar da za ta shiga tsakanin ni da kai yau sai ka gaya mun me kake so kuma me baka so a ranar farko yace mai yarinyar nan ta kama mun wazi yace da ita makota suwane na yadda ke alaka ki mu'amala da su makota suwane ban yadda ke alaka da mu'amalar su ba abin da yasa na kawo muku wannan kissa da yawa daga cikin auren ƴaƴanku yana mutuwa saboda mu'amala da ƙawayen da mai gida bai yadda ai mu'amalar su ba ƙawaye yau da yawa suna kashe aure ƙawayen mata yau da yawan su sun fi girmama shawara da ra'ayin ƙawayen su akan ra'ayin iyayen su da ra'ayin mai gidansu yau yarki baki saki sa ta a gaba ki ba ta shawara ki ce ga abin da za ta yi ba wallahi sai ta nemi shawara ƙawayenta in sun yarda ta yi idan ba su yarda ba za ta yi ba haka ba ne yaya akai kuka kuka yi sakaci matsayin ku na iyaye ya kubuce daga hannun ku kawaye suka fi ku tasiri akan yayan ku kofin din rayuwar su gabaki dai akan me akan kawaye suke yi kuma dogaro da kawa ba kowace kawa ce ake sakin jiki da ita a karbi shawarar ta ba dan wata za ta kashe miki aurenki ta zo ki aure miji muna da wannan misali barkate bila adadin barasu lissafu ba uncountable da haka anan gurin yana cikin kurakurai da laifuffuka da su iyaye mata suke a gidajensu auren su yana mutuwa kuma suna shan wahala a cikin gidansu na aure ba tare sun farga ba abu na uku matar kwarai matar muka misali ita ce matar da take nuna soyayyar ta ga mijinta over idan kina so ki mallake mijin wannan zamani to ki nuna masa shine last card din ki shi kike kauna shi kike so ki shi kike so baki da wani abu sama da shi allati tuhibbu zawjaha hubban haqiqiyan samiyan matar da take nuna mijinta so na haƙiƙa na gaske son da yake ya tarafa an ragabatin duniyawiya ba so ne ake yi masa dan saboda abubuwa na duniya da bukatun duniya ba so ne wanda yake yusiluha ila mardatillah wal janna zai kai ta zuwa ga samun yardar Allah da samun gidan aljanna ki zamanto khair sahiba abokiyar zama ta kwarai ma khair sahib da miji na kwarai na kwarai na kirki خير معين ما خير معين ما في الخير مي تيمكاوا تمشي وانت تكي رايوا ما في الخير مي تيمكوا انت نميش مي سويا مي قونا يرى دك تشين هنيو يند كوكا باتا كوكا باتشي وهنيا كوكا مستكلين كوكا مستكين واتو هنيا القريشين يرشن نونا ومضا جنكو قونا bincike ya tabbatar yau soyayyar da ake yi kafin aure soyayyar da ake yi kafin aure ta ninka ninki 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 bila adadin akan soyayyar da ake bayan aure ke kin san haka shi ma ya san haka idan kaga mutum yana magana da yarinya muryarsa kasa kasa yadda ka san da wani shugaban sa yake magana to budurwa ce da zai aura koda ko yana da mata aure zai iya kankan da kansa saboda yana magana da wacce yake nema namiji yana raunin sa yana bayyana a hannun mace lokacin da yake neman ta zai malkato ta ya kawo ta gidan shi idan yana magana da mai budurwarsa baya so ki mai magana ko ba haka bane zai ce dalla ki tafi bani guri waya nake yi to wata jila da ita yake waya idan yana magana da ita baya so ajiye masa yara a kusa da shi idan yama magana da ita ko kiran sallah baya so yaji dan Allah wannan abun haka maza suke ko ba haka ba haka suke amma bayan ya aure ta za ta kira shi waya so 5 6 7 8 9 ba zai dauka ba da ƙarshe in ya dauka sai ce wai me kika dame ni wannan shine mazan wannan zamani me yasa zaki dame ni da yawan waya kina bi na bashi ne idan ka ji mutum yana kakkausan murya da fada ga wata mace a waya to matarsa ce ta aure ta sunna matar ita kuma tana kokarin ta ga yaya za ta yi duk abin da take nuna masa kafin aure yanzu bayan ya riga ya aure ta ai ta gama mallake shi ta shiga gida buƙatar ta ta biya ha ta shuka ta tsiro ta girbe musamman ma ta fara tara yaya to yanzu zai ga wulakanci sama da yadda yake tsammani idan wannan yana nuna wani abu yana nuna kenan yanzu auratayyar da ake yi aure ne da ake yin sa ana cikin kurakurai shi yasa kuke wahala mazan ma suke wahala wallahi da za a yi muku hoton gidajen wasu a zaman su na aure hankali da zai iya dauka ba kawai dai matan ne masu hakuri masu juriya da tunanin in na kashi aure na ina zan je akwai masu zaman auren su a larura cewa ba zan kashi aure na ba saboda in na kashe ban san ina zan je ba Allah ya gyara halin mu Nana Aisha ta nuna annabi so manzo Allah ya nuna wa nana Aisha so da kauna an tambaye manzo Allah a hadisin Abdullah ibn Amr hadisin Bukhari hadisi sahihi man ahabbu an-nasi ilayk ya manzo Allah a duk duniya wa kafi so kai sai bude baki yace Aisha dan Allah iyaye na mata ina so in tambaye ki in tambaye ku a cikin mata guda 100 dan Allah waye mijin da za a tambaye shi a ce a duk duniya wa kafi so yace matarsa waye suna iya yi a wani wallahi ciya zai budurwarsa wani kuma ciya zai kanwarsa wani cewa zai yayarsa ke baki da matsayin da zaki hau wannan sikeri na farko ke ce a habbun nasi ilahi wanda kika fi kauna wanda ya fi kauna a duniya ke ce amma annabi ya faɗa kenan maza ya kamata su nuna wa matansu soyayya da kauna nana Aisha ta nuna wa annabi kauna wannan misali nake buga muku an zo lokacin da wata rana wallahi daidai da rantsuwa idan za ta rantsi sai ta ce wa rabbi muhammad me bukun ta ce allah ko ta ce wa rabbil qur'an ko ta ce wa rabbil ka'aba rantsuwa idan za ta yi dan annabi ya ji dadi ta faranta masa rai sai ta ce wa rabbi muhammad na rantsi da ubangijin muhammad sai annabi ya ji dadi amma ranar da aka sha yaji aka hau sama in ta zo rantsuwa sai ta ce wa rabbil ka'aba na rantsi da ubangijin ka'aba shine annabi yake gaya mata wata ran yace ya Aisha ai ina ganewa lokacin da kike cikin walwala da soyayya da jin dadi gare ni daidai da rantsuwa idan kika zo yi cewa kike kin rantsa da ubangijin muhammadu amma ranar da aka samu bacin rai da damuwa ko sunana ba za ki kira ba sai ki ce rabbil ka'aba malamai suka ce wannan in ya nuna wani abu yana nuna ashe duk inda aka kai da soyayya da kauna wata rana tsakanin miji da mata za a samu ranar da za a dan haura sama tunda annabi ma sallallahu alaihi wasallama matarsa ta nuna fushi ko bacin rai a kansa ko kuma a kan zamantakewarta har ta zo rantsuwa sai ta ce wa rabbil ka'aba dan Aisha akwai lokacin da take wa manzo Allah za ta tafi gida lokacin hadisul ifk tace ka bani dama in je gidan iyayena annabi yace tafi gidan iyayenki kire yana iya faruwa nana Hafsa ta nuna fushinta ga annabi wata rana abin da ya faru shine wata rana bata nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kebance da wata baiwarsa baiwa ya kebance da ita a ɗakin nana Hafsa kishi irin na mata ya kama ta tace yanzu ya rasulullah ka zo ɗaki na kuma ka kira wata baiwar ka ka kebance da ita sai ta fushe da kuka ma'ana yaya za a zo ɗakin ta a kebanta da wata mace kar ki manta halal ne gare shi tunda baiwarsa ce kamar matarsa ce amma annabi ya bata hakuri yace ki yi hakuri shine Allah ya saukar da aya a cikin alqur'ani ya ayyuhan nabiyyu lima tuhallimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik yakan je gidan matansa suna bashi wani abu kamar zuma kamar wani abu na sha nana Aisha da ita aka kukkulla Allah ya mata rahama kishi ya dauke ta cewa yaya annabi zai rinka zuwa wani gida ana bashi wani abu yana sha wata mata ce mai kula da miji a cikin su ko ba girkin ta ba idan ya zo sai ta dauki wani abu ta bashi tace idan annabi ya zo ɗakin kowace a cikin ku tace masa yaya naji bakin ka yana wari da Allah malama ki duba kishin mata wani a gida annabi aka yi wani abu wai ashe kullawa aka yi mitin aka yi dan a hana annabi shan wannan abin da wata mata take bashi in yazo gaishe ta a ɗakin ta kuma shi annabi ba abin da yake a rayuwa irin a ce wani abu yana wari a tattare da shi dan bi zai yi wani abu yana wari a annabi a cikin annabi kawai sai ce zuma ce wacce take bani kuma na daina sha daga cikin sababin saukan wannan aya ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika akwai wannan magana wata rana da na Zainab binti Jahsh matar annabi ce suna kunnan doki wajen samun matsayi da soyayyar su a wajen annabi ana cewa wai Aisha ne number 1 ko na da Zainab ce number 1 Zainab ta dafo abinci mai bankaye abinci mai mutuntawa abinci da annabi yake sha'awa yana ɗakin nana Aisha sai ta aika tace a kai masa aka dauki wanga abinci aka kai wa manzon Allah yana ɗakin Aisha ki kwatanta abin da ya faru wallahi dan aikin da yazo sai nana Aisha ta yi wud tace meye wannan sai aka ce abinci ne aka kawo maka daga ɗakin nana Aisha ai daga ɗakin nana Zainab Aisha tace meye aka ce ai gashi ta sa hannu ta buge wannan abincin ta zubar da shi kin ga kishi ashe a gidan annabi ma ana yin kishi ya kamata mai gidanki ya daga miki kafa in kin dan yi wani kishi ya dan kyale ki ta zubar da abincin annabi sallallahu alaihi wasallama yayin tirikin wannan kiss din cikin sauki yace ha gharat ummukum ummul mu'minin Aisha kishi ya kamata tayi kishi yau gharat ummukum yace to na Aisha sai kin biya abincin nan sai kin biya wannan afashi kuma na Aisha haka ta biya abinci ta biya wannan afashi amma bai zage ta ba bai dake ta ba bai mare ta ba bai wulakanta ta bai mata kaza bai mata kaza ba na ba ku wannan misalai ne ya ku iyaye na mata ku gane cewa rayuwar aure ta giru akan hakuri dole duk yadda kike son mijinki sai ya bata miki wata rana haka kuma duk yadda mijinki yake son ki sai kin bata masa wata rana ashe wajibi ne miji ya shiga makarantar hakuri wajibi ne mata ita ma ta shiga makarantar hakuri matar kware ita ce mai rike amana kuma mai cika alƙawari ga mijinta matar buga misali kenan al-zawjatu al-wafiyya wanda tana kokarin kiyaye amanarta ta aure da aka tambaye ta wa kike so wani shi kika yadda zaki rayu da shi to ta rike wannan amana kuma tana yi masa duk abin da ya kamata ita ce matar da duk bacin rai baya sa ta daina yi wa mijinta hidimar da ya kamata yi masa ita ce matar da fushi baya sa ta kita sauke nauyinta na haƙƙin aurataiya daga cikin ku akwai masu yawan tambaya suna faɗa tare da bacin rai mallam yayi min wulakanci mijina ya tozarta ni mijina yayi min kaza mallam ni ma in ya neme ni a shimfiɗa ba zan yarda da shi ba a'a ba a yin haka kar a yi laifi guda biyu shi ya shiga haƙƙinki ke ma ki zo ki shiga haƙƙinsa mallam kin da yayin wulakanci ni ma wallahi ba zan mai abinci mai dadi da yake so ba a'a ba a yin haka ajiya kin da yazo bai biya min bukatata ba ni ma zai zo neman biyan bukatarsa ba zan bashi ba ba zan biya mai bukatarsa ba a'a ba a yin haka mata ta kware ita ce alwasiyya tana cika alƙawarin da ta dauka wa Allah na yi wa mijinta hidimar da ya kamata ta yi masa ko da dadi ko ba dadi duk da cewa babu dadi yanayi da miji zai zo ya wulakanta matarsa ya tozarta matarsa ya zagi matarsa ya daki matarsa ya ci mutuncin matarsa sannan kuma ya zo ya nemi biyan bukatarsa akan matarsa babu dadi ba za ta ji dadi ba kuma hankalinta ba zai kwanta ba kuma ba lalle ya samu abin da yake so ba amma a shari'a ana bin kibashin ki bawa mijinki dukkan haƙƙin da ya kamata ki bashi fushi kada ya sa ki bashi abin da ya kamata ki bashi na haƙƙi na shari'a dan haka akan iya samun sabani tsakanin miji da mata to amma ana so ki zama ke mai haƙuri ce kuma mai tuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye ki ya zo a hadisi cewa duk matar da mijinta ya kiraye ta a shimfidarsa ta ki ta amsa masa kiran da ya mata za ta fada mala'iku suna tsine mata albarka to ina ga matan da suke kaura cewa mazajen su yau akwai mai gidan da ya gaya mu yace wallahi mallam kullun dare zuwa nake kofar ɗakin ta nayi ta bugawa sai ne minti 15 ina kwankwasawa tace meye wai wai meye ni bacci nake ji ka dame ni yace haka zan yi kwana in koma in je in ta birgima akwai wanda take hada shi da yayanta ta tara masa kananan yaya ita kuma ta tafi ɗakin ta ta kule in yayi magana ce da Allah kijali na gaji akwai wanda take da'awar ba ta da lafiya na ƙarya ta yi ƙaryar rashin lafiya amma ta wannan zamani akwai masu da'awar haila ta ƙarya da al'ada ta ƙarya miji ce neme ta tace al'ada take sannan kuma ku zo ku zarge su in sun zo suna neman wasu mata a waje akwai wanda suke shimfida wa mazajin su sharadi idan yayin da ya tsallake wannan sharadin zai gane kuransa duk kuna yi akwai wadanda albashi suka sa sai an biya su albashi bara a biya bukata akan su ba sai an biya kudi duka kuna yi akwai wanda tana da wani nau'i specific na abinci da abun kwadayi idan mijinta ya zo neman ta sai ya taho da wannan aleda in bai zo da shi ba kar ma ki kare ta daman ta gaya masa kawai kar ka kare ni idan baka zo da tsire a cikin leda ba ko wani nau'i na madara ko wani nau'i na lemo ko wani nau'i na chocolate duk kuna yi wannan ba sifar mata ce ta kwarai ba idan kuka haramta musu haƙƙin su akan ku wallahi za ku sa su je su nemi haƙƙi na haram a waje abu na biyar matar kwarin ita ce wadda take kiyaye wato alfarmar aure menene kiyaye alfarmar aure kiyaye sirrin miji kiyaye girmama miji kiyaye umarni da dokar miji yin abin da miji yake so ko da ke a ranki ba kya so maza Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce khairun nisa'i man idza nazarta ilayha asarraka mafi alheri a cikin mata ita ce matar da kana kallanta sai ka ji farin ciki dan Allah haka kike dan Allah hajiya haka kike mai gidanki da ya ganki sai ji dadi yaya ake yi a samu farin cikin miji idan ya kalli mace kulawa da kai tsafta yawan murmushi sakin fuska ba turbudewa ba da yawa daga cikin ku fushin su yayi yawa kullun mijin ki baya ganin dariyarki wata ce ya isa ga hakuri na in ya mata mure a turbune fuskar ta kamar fuskar saniya ba rahama ba tausayi ba suke wa miji fuska ba masa walwala ne ji dadi alƙali ya ci cewa fuskar ki tayi masa ba kiyayi manzo Allah ya ce wa idza amartaha ata'aka ita ce matar da kana ba ta umarni za ta yi maka da'a haji yayi kaza ta kira ta ci tayi saboda umarni ne na miji daina kaza za ta daina wannan abu wa idza dhibta anha hafizatka an nafsiha wa mali manzo Allah ya ce ita ce matar da idan mai gida baya nan idan mai gida yayi tafiya za ta kiyaye masa amanar aure ba ta zuwa ta kai kanta ko ta gayyato wasu gidan mijinta a yi lalata da ita ba ta buga waya tana hira da wasu matar kirki ba ta chatin da mazajen wasu matar kirki ba ta bude waya tana kallon hotunan wasu mazaje matar kware ba ta bada shimfidar mijinta ga wani wata mata ta buru min waya ku ji wannan kisan tace malam wannan mace irin rayuwa ce nace me ya faru tace a sa maka ido a zo a takura maka wai mai gida na wai baya nan wai yana wata kasa wai na kira mai gyaran wuta ya ce bai yadda ba ya ce kaza kaza ya buga mun waya ya ji motsi sai ya ce wai mu yi video call ina so in ga waye a gidan tace ita ba ta yadda da wannan tuhuma ba yace shi bai yadda mai gyara wuta yazo ya gyara masa wuta daga ita ce sai matar sa ba bai yadda mai gyaran kaza yazo ba bai yadda mai kaza yazo ba an sa mata ido an takura mata tace hajiya ki yi hakuri lokaci ne ya canja dole ne a yi rayuwa da ku ku mata a bibinci sha'anin ku man to man bamba to bamba dole ne namiji ya sa ido akan matar sa ya lura da shige da ficenta ya gane da wa take alaka saboda kar a zo a yi maka illa a gidanka nace kada ya tuhumce ki dan ba a san aure da tuhuma kada ya zarge ki ba a san aure da zargi amma masoyin miji shine yake bibiyar dawa-dawa kike mu'amala dawa-dawa kike alaka dan haka annabi ya ce matar kware ita ce mai kiyayewa mijinta yayin da baya nan amma yau ana kawo kuka da yawa mazajen ku suna karban wayoyinku suna ganin alakokin da ba sa so wani miji ya karbi wayar matarsa waye ta lalace ta manta ta manta ta manta kawai sai ya ga chatin an gyaro waya sai ji burrun 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 message yana ta shigowa cece kai wannan mace mai cike haka ya bude wayannan kawai sai Allah ya sa ya fada kan wani chatin kun ji wannan yana dannawa sai kawai ya ga hoton wani tsirara daga shi sai ga jiran wando ya aiko wa matarsa yana cewa mutumiyar yanzu a daidai lokacin karfe kusan 10:12 na dare ko daya ina mutumin yake wai mijinta shine wai mutumin sai tace a chatin din sai tace banza yana ce yana ta bacci kin ji mijinta ne banza tana hira da boyfriend dinta tana cewa mijinta banza sai yace mata ya alƙawarin mu ai ita kai ta tambaya ya alƙawarin mu tace yana nan yanzu ciki na wata 6 ina haihuwa zan kashi aure zaka aure ni sai yace ƙwarai kuwa wannan a chatin aka samu daidai ne wannan wannan ba cin amana bane to ina magana annabi ya ce ki kiyaye sirrin mijinki ko ki kiyaye aurenki sannan da yawa mata ba su da kiyaye sirri duk abin da mijinta yake da shi sai ta gaya wa kawaye ko abokanai ko iyayenta daga cikin matsalolinku da kuke samun ciwon kai da damuwa shine bakinku baya iya shiru akan mu'amalolinku na aure da mazajenku da sirrin mazajenku mijinki mai mallaka kawaye ki sun sani mijinki bai da lafiya yana da wata larura ta danin miji sai ki gaya kawaye da sunan a baki shawara kuna tona asirin mazajenku a gurin kawayenku duk abinda mai gidan ke gaya miki da daddare karfe 2 karfe 3 na dare ya mutunta ki ya gaya miki amma a banzan bazaran kawaye za su kawai ki ba su wannan zancen free of charge ko kuma ba su bayar ba yaya zaki zauna lafiya da mai gidanki alhali bai da asiri ba a kula masa da sirrinsa abu na karshe ana nuna min lokaci yayi da nake so na rufe da shi don Allah iyaye na mata ku kula da abubuwa kamar haka akwai abubuwa da suke faruwa wanda yake ba su da dadin ji ba su da dadin gani akan mu'amala da waya da daukan hotuna ni da nake muku magana ni Abdullah ni kungiyar masu saida wayoyi second hand na waya tsohuwar waya da sabuwar waya sun same ni cewa malam wannan amana ne duk da ka samu mata ka gaya musu su kiyaye akwai matsaloli dangane da sayar da waya a canja a sai sabuwa me yake faruwa yace malam matanmu suna da rauni mace ta kan zauna ta dauki hoton kanta da kanta ta yi tsirara ta cire kayan jikinta ko ta dauki hoton mijinta ko ta dauki hoton kaza din su sai su manta su yi saving din wannan videos din ko pictures din a cikin wayoyin su sai waya sai ta baci sai a ce a je a sayar da ita ai kakara a bani wata ko kuma ta ce ta gaji da wayannan za ta canja waya ta kai tsohuwa a baki sabuwa ta manta bata yi delete wannan hotuna da videos da ta dauka ba yace wallahi akwai hoton mutanen kirki masu mutunci matan su sun dauki hoton su ko sun sani ko ba su sani ba abun bakin gani mallan akwai hoton matan manyan mutane sun yi tsirara sun dauki hotunan su ko sun tura wa mazajin su ko sun yi menene sun manta wata kuma ta shigar da hoton wani guri da ba za ta iya deleting ba akwai wanda ko ka goge wani abu a waya zai iya retrieving ya dawo da wannan abu dan haka kuna da kuskure ina ba ku shawara ku gyara yanzu a wannan wata abinda yake hadisi sa'a abinda yake yawo yanzu a social media wani abun kunya da aka yi shi ma nace zan gaya muku dan ku gyara malama wata mata ce mai gidanta baya nan yayi tafiya yace da ita ta kwabe kayanta ta yi tsirara ta dauko masa hoton jikinta da komai nata ki ji da kyau na farko ku fahimci bayani na halal ne mijinki ya ga ko ina naki mijinki halal ne amma danki ba amma kawarki ba amma in social media ba haramun ne su gani dan haka wannan mata soyayya kauna yadda mantuwa ya dauki hankalinta ta ne ta dauki hoton kanta malam abun bai da kyan gani abinda ba a nunawa sai da ta dauki hotonsa komai kin ji komai ko babu abin da bata yi bidiyon sa ba ta nade ta tura wannan mutumin ya gani dan Allah in tambaye ki ko mijinki ne in kika yi masa wannan abin kika tura masa ya gani me zai karu da shi in ban da ƙara tayar masa da hankali a inda yake in ba mai tsoron Allah bane ya je nemo wata mata da biya bukatar sa akan ta me zai karu da shi bayan maganganun da kike gaya masa bayan hirar da za ku yi na kauna da soyayya bayan text message da zaki masa na jin dadi sai kin yi tsarara kin dauki hoton ki kin nuna masa to abin da ya faru shine malama ya akai kai wata rance suka yi fada sai ya wuri wallahi sai ya dauki wannan bidiyon yake zaki ga rashin mutunci ya dauki wannan bidiyon kawai suke shi a social media yanzu shine abin da ake yawo ana ta kallo ga matar aure tsarara marasa imani suna ta yadawa suna dariya kuma ta kuskura komai nata har al'aurarta sai da ta bude ta yi bidiyon sa nauka ta nuna mai to shawara da muke bayarwa anan ku daina yadda kuna tura hotunan ku na sirri ga kowaye a duniya me yasa saboda al'amura sun canja yanzu misali mai gidanki kin tura mai a wayarsa zai iya yiwa abokinsa ya karbo ya sai yana dubawa ya kwafe hoton ya tura shi wayarsa ba zai yiwa zai iya yiwa ya ba wa yaron sa ya sa masa kaci ya shiga gallery din sa ya kwafe ya dauke ba zai yiwa ba zai iya yiwa yaran sa kanana ƴaƴanki su je su bude suna duba duk inda yara suna duba wayoyin baban su su je duba su je su ganki tsirara hajiya abun gonya abun tozarta haba yaya kin girma ba ki san kin girma ba yaya baki da wayo yaya baki da basira yaya baki da kaza to ku kula da wannan is a big mistake kuma ba a iya correcting din sa in hoton ki ya riga ya shiga duniya to ya riga ya shiga dan haka a daina yarinta kuma a rinka tunawa al'amura suna iya canjawa mai gida akwai abubuwan da za a yi masa da yawa na faranta masa ya ji dadi a kwantar mai da hankali amma duk abin da zai iya jawo miki matsala to akwai damuwa haka mutum ya zo tsakaninki da mijinki kuna wasu abubuwa na sirri kawai sai ku sa bidiyo saboda kuna da manya-manyan wayoyi ba daidai ba ne yanzu an kawo mana labari saboda lalacewar mutanenmu mutum zai zo kwanta ne da dare da iyalinsa saboda rashin kirki da rashin addini da rashin tarbiya mutum sai ya kunna bidiyon wayarsa ya haska wuta yana saduwa da iyalinsa wai ana taping ina za ku kai shi me haka wani irin rashin tunani ne wannan ko dabba ba za ta yi wannan ba da haka ku je nayi bai da kyau yanzu wani yaro saurayi ne matashi yarinya ce yake neman ta bai bawo ne ta ba kun ga kurakuran da yan mata suke kenan kawai sai je saka yi kaza ta da ya zo hira ba sai ta haka sai ta dauki hoton ta sai ta haka sai ta dauki hoton ta wace ce ta yi tsalle ta danyi rawa yana daukan hoto wace soyayya ce wannan ta rashin hankali ya zo ya nade ga baki daya ya sa ta cire dan kwani ya dauki hoton ta cire rigarsa ya dauki hoton breziyarta da waye-waye da sauransu duka ta yi ta gama kuma bai aure ta ba kawai sai ya rinka tire tunan ɗinta da wannan hotunan da ya dauka nata saboda ai ba ki da wayo ai wawo ya ce ki ai ai wanta ki kai da ka akwai abubuwa blenders na kurakurai da kuke ta yi wanda ya kamata ku gyara ina addu'a ta musamman ga wannan aure a ba zan manta ba zan kira yi ango dan uwa matashi da Allah ya yi masa wannan aure ta dalilin sa muka hadu maina alƙali Usman da shi da amaryarsa Samira Lawan a maina muna muku addu'a Allah ya ba ku lafiya zaman lafiya ubangiji Allah ya ba ku successful zaman aure mai daɗi kuma da sihun da aka yi ina fatan amarya ta ji za kuma ta kiyaye shi ma miji insha Allah idan an je wa'azi za a isan masa da sakon da ya kamata ina addu'a ta musamman ga iyayen amarya Hajiya Hadiza Alƙali ita mahaifiya kenan da kuma Alƙali Baba Usman wanda shine mai gida aiji wanda shine uban ango da kuma Hajiya Hajara Alƙali wanda iyaye ne ga wannan ango duka muna musu addu'a Allah ya albarkaci rayuwarku dan ku muka hadu a wannan guri kuma dan ku muka yi wannan nasiha da girmama ƴaƴanku da mutunta su sannan muna addu'a ga Hajiya Falmata Lawan Maina da Hajiya Alhaji Zanna Lawan Maina muna addu'a muna roƙon Allah dukan ku gaba daya a matsayin ku na iyayen masu aure, Allah ya bada lafiya da zaman lafiya, Allah ya sa alheri a cikin wannan aure, Allah ubangiji ya kade dukkan fitina, ya kade dukkan wata masifa. Kuma muna da bada shawara kamar yadda kuka mutunta wannan aure, to da Allah ay protecting dukkan image da za a iya zai iya sa a taba mutuncin iyayen wannan yara. Duk abin da ya kai ga saban Allah, ku yi kokari ku mutunta iyayen ku, kar ku yi shi, kada ku yi. An zo an yi walima, an yi wa'azi, an fadakar, an yi wa'azuka a manyan masallatai a garin nan, an yi hudubobin juma'a saboda wannan aure. An zo an yi wannan walima, an tara ku ga iyayen ku nan dattara duk sun hadu ga su a gabana. To da Allah kada a bari a yi wani abin da yake na kazanta da za a dauki hotuna ana yadawa a ce a wannan aure ne aka yi wannan kazanta. Amanar Allah ce dan na gaya muku gaskiya, saboda yanzu lokaci ne na yada hotuntuna marasa kyau. Kar ku taba mutuncin iyayen mazajen nan, kada ku mutun ku taba mutuncin addinin su. Kuma muna fatan Allah ya bada alheri, ya bada zaman lafiya. Ina gaisuwa da addu'a ta musamman ga manyan baki da suka zo high table, muna tare da su cikin abokanan shi mai girma aiji, sannan da kuma yan uwansa da yayansa da ango da abokanan ango da ita kanta amarya da ta ke a wannan guri. Dukan su muna fatan Allah ya sa albarka, Allah kuma ya ba lafiya zaman lafiya. Jami'an tsaro da suka taimaka mana wajen inganta wannan guri da ainihin wato kyautata zaman wannan guri da ba da tsaro a wannan guri, Allah ya muku albarka, Allah ya ba ku girma, Allah ya mai da ku gidajen ku lafiya, kun kyauta Allah kyautata muku. Wa bi hadzal qadri kifaya, wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allahu akbar, Allahu akbar. Wato dokta ba tafsiri ne da hadisi kadai ya babu ba, sai da ya koyi da mata yadda za su so ya rama. To zai da haka wata rana mu shi yau dokta lecture ke da zai zo ya koyi da mata da fatuwa. Kuma idan Allah ya ba haka, Allah ya saka da alheri, Allah kuma ya biya.
Ba zan yi wata ba, zan kira prop zai yi ta'aliki akan bayanai da dokta yayi na minti biyar kacal, saboda lokaci ya ja da yawa. To prop, bismillah.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على حبيبي وقدوتي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara saduwar mu a wannan waje mai tarin albarka.